Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman Yarce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki suke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 25 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hafiz, ba mu kanin labarai.
Ya Laraba, wasu ƴan kirani 31 sun nutse a cikin ruwa bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su yayin da suke kokarin tsallakawa daga Faransa zuwa Burtaniya. Ya Laraba, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi barazanar saka takunkumi kan masu zaben ƙasa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar Libya da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan Disamba mai zuwa. Ƙasar Somalia ta ayyana dokar ta ɓaci yayin da fari ya yi barna a kashi 80 cikin 100 na ƙasar, lamarin da ya bar sama da mutane miliyan 2 da ƙarancin abinci da ruwa.
Madalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a kokarin inganta da dadiyar danganta dake tsakanin Najeriya da kasar Rasha, cibiyar kasuwanci da masana'antu tare da haɗin gwiwar kungiyoyin 'yan kasuwa na ma'adanai da albarkatun noma a Najeriya sun karɓi tawagar 'yan kasuwa da masana'antun kasar Rasha
wanda ya shafi harkokin mai da iskar gas, harkokin noma musamman ta samo kayayyakin su tractor da shoransu har da taki na gona ya shafi kuma harkokin sarrafa ma'adinai.
Za kuma ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi amfani da shawarar da asusun lamuni na IMF ta bata kan cire tallafin man fetur a watan Fabrairu na shekara mai zuwa. Ana kuma ɗauke da shirin domin iyali wanda Grace Ajere Abdu ta shirya ta kuma ta gabatar. Amma kafin nan, bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba, wasu ƴan kirani 31 sun nutse a cikin ruwa bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su yayin da suke kokarin tsallakawa daga Faransa zuwa Burtaniya. Ministan cikin gida na Faransa Gerald Darmanin ya ce mutane 34 suke cikin kwale-kwalen, an ceto 2 sannan 1 ya ɓata, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Lamarin da ya shi ne mafi muni a tarihin da ya ritsa da 'yan kirani tsakanin kasashen biyu. Darmanin ya ce waɗanda suka tsira suna fama da ciwo da matsanancin sanyi ya haifar, sai dai babu wani bayani nan take inda 'yan kiranin suka fito. Ya ce wannan wani bala'i ne ga Faransa da Turai da kuma bil'adama, ganin waɗannan mutane sun mutu a hannun masu fasa ƙaura a cikin teku, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Darmanin ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa cewa masu fasa ƙauri suke da alhakin hakan. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa 'yan sandan Faransa sun kama mutane 4 waɗanda ake zargi suna da hannu a cikin nitsewar mutanen. Jiya Laraba, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi barazanar saka takunkumi kan masu zagon ƙasa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar Libya da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan Disamba mai zuwa. Kwamitin mai wakilai 15 ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kwamitin sulhu yana sane da ɗaiɗaikun mutane ko ƙungiyoyi waɗanda ke barazana ga zaman lafiya, kwanciyar hankali da tsaron Libya ko yin katsalandan ko kuma kawo cikas ga nasarar koma turbar demokuraɗiyya da ya haɗa da kawo cikas ko makarƙashiya a zaben, kuma za a iya sanya musu takunkumi. Kwamitin kuma ya yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a Libya da su mutunta sakamakon zaben da kuma yin aiki tare domin haɗin kai da kuma sasantawa, bayan haka da miƙa mulki cikin lumana. Bugu da ƙari, mambobin sun fitar da wani kira na bai ɗaya ga ƙasashe da su mutunta takunkumin hana sayar da makamai da aka ƙaƙaba a ƙasar Libya da dukkan mayakan ƙasashen waje da sojojin hayar ƙasashen waje da su gaggauta barin ƙasar. Libya za ta gudanar da zaben nan da wata guda, wanda ya daidai da shekaru 70 tun lokacin da ƙasar ta ayyana samun 'yancin kai a shekarar 1951. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yayin da rikicin da aka kwashe shekara guda ana yi ke kara yawaita a arewacin kasar Habasha. Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar Human Rights Watch da sauran kungiyoyi sun kara yin kira da su dakatar da cin zarafi da kuma bada damar isar da agajin gaggawa ga miliyoyin fararen hula da ke cikin hadari. A halin da ake ciki, mutanen da fadan da ake gwabzawa ya raba da mahallansa a yankin gabashin Amhara sun ce bayan tashin hankali da ake fama da shi yanzu su ma suna fama da yunwa da kuma karancin muhimman kayan kiwon lafiya da ake bukata. Wasu mazauna yankin da sashen hon na BOA ya tattauna da su a wani sansanin yan gudun hijira da ke Bahir Dar, babban birnin yankin Amhara, sun yi magana a wannan makon na yawaitar mace-mace da jana'izan mutane da suka mutu makonnin da suka wuce daga yunwa ko kuma rashin magani. Yankin Amhara yana kudu da yankin Tigray, inda dakarun gwamnatin tarayyar Habasha da kawayensu suka fara fafatawa a watan Nuwamba shekarar 2020 domin murkushe jam'iyyar 'yan tawaye ta TPLF da mayakanta. Rikicin dai ya yi sanadin mutuwar dubun dubatar mutane, ya kuma bazu zuwa yankuna da ke makwabtaka da ya hada da Amhara da Afar.
Ba da jimawa ba, Muhammad Hafiz zai kawo mana karshen labarin duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a kokarin inganta da daddiyar danganta da ke tsakanin Najeriya da kasar Rasha, cibiyar kasuwanci da masana'antu tare da haɗin gwiwar kungiyoyin 'yan kasuwa na ma'adanai da albarkatun noma a Najeriya sun karɓi tawagar 'yan kasuwa da masana'antun kasar Rasha waɗanda suka nuna sha'awar su ga fannoni daban-daban na tattalin arzikin Najeriya da za su iya zuba jari. Ga Kiliyar murya Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani.
Ana sa ran wannan dangantakar za ta haifar da dame ido tsakanin ƙasashen biyu a fannoni da dama, musamman a fannin cinikayya da raya masana'antu da kuma samar da ayyuka wanda ciko ne wajen kawo zaman lafiya idan aka yi la'akari da kalubalen da ƙasar ke fuskanta. Farfesa Abdullahi Shehu shine jakadan Najeriya a Rasha kuma shi ya jagoranci tawagar.
To, tattaunawar fannoni daki-daki wanda ya shafi harkokin mai da gas, harkokin noma, musamman ta samu kayakin su tractor da shoransu har da taki na gona, ya shafi kuma harkokin sarrafa ma'adinai da kuma technology, fasaha da kimiyya, kuma harkan bada kayakin tsaro na boda ko kuma na tsaro na wajen filayen jirgin sama. Wurare ne wadda su mutanen Russia sun kware a wa'innan wurare, kuma muna kyautata zaton ɗan kasuwar Najeriya a za su amfana kwarai da gaske daga wajen kimiyyar da Russia take da shi, wadda an suka zo Najeriya to za mu samu dangantaka mai inganci.
Muhammad Yusuf Lere, babban mamba ne a cibiyar inganta harkokin kasuwanci a Najeriya, ya kuma ce wannan babbar dama ce ga dukkan kasashen biyu.
Duk kamfanonin da suka zo nan suna so su ga ya za su yi su haɗin gwiwa da Najeriya a harkan gona, harkan jirgin ƙasa, saboda su ma sun zo sun nuna mana irin nasu fasahar da kimiyya akan harkan jirgin ƙasa. Sannan kuma banda wannan akwai abubuwa da muka yi akan harkan taki, turanci fertilizer kenan. To, cikin maganganun da ake ana ma tunanin za a hada gwiwa da kamfanonin Russia da na Najeriya, musamman arewacin Najeriya, nan ne ake noma sosai, inda za a kafa kamfanoni na taki. To, duk yana cikin abubuwan da ake tunani. Kamar yadda Turawa ke cewa an zama global world, wato duk duniya ta zama kamar ɗaya kenan. To, Russia da sauran kasashen duniya suna kallon Najeriya sosai. Me yasa? Saboda yawan mu. A turanci ana kiranmu consumer country. So, duk wani abu da ka sani za mu iya haɗewa a Najeriya.
Ivan Clefson, shugaban kamfanin Metalwork da ke da abubuwa daban-daban da ake kerawa a ƙasar ta Rasha, shi ne shugaban tawagar kamfanonin da suka zo Najeriya, ya bayyana cewa
Nigeria is very fast and business oriented.
Najeriya na da yanayi na kasuwanci mai kyau, kuma mun samu fahimta da 'yan kasuwa don ba za mu iya aiki idan ba su ba. Muna sa ran wakiltar sauran 'yan kasuwarmu daga Rasha a Najeriya.
Supporting Russian producers.
Justin Bana wanda ya samu halartar taron ya shaida cewa wannan babbar dama ce ta tada tsohuwar dangantaka tsakanin kasashen biyu kuma yana fatan wannan zai toshe dukkan wani gibi da aka samu a baya.
Dangantakar mu da Russia ya danjima wanda na sani inda dai aka fara lalle dai ne mai kyau tun kusan 1977 ne yuwa ma kafin nan lokacin da aka fara aiki a Jahuta a lokacin ne da ya kamata a gane na fannin kasuwanci ta bunƙasa tsakanin mu ni a gane na bunƙasan kasuwanci dai yuwa ba tun nan kawai akwai da harka tsakanin gwamnati da gwamnati amma tsakanin gwamnatin mu na Najeriya da kuma gwamnatin Russia da ƴan kasuwar Russia da ƴan kasuwar Najeriya mai yuwa yanzu ne suke son su fara budawa domin yanzu duniyar ta zama duniyar kasuwanci duniyar ta zama duniyar fasaha da kimiyya
kwararru da dama sun nuna cewar yunkurin da aka yi a wannan karon da kyakkyawar niyyar da ake da shi ana sa ran ba zai kare a taron shan shayi kamar yadda akan yi a baya ba Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla an gaishe ki Shamsiya Hamza Ibrahim to gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi amfani da shawarar da asusun lamani ta IMF ta bata kan cire tallafin man fetur a watan Fabrairu na shekara mai zuwa kodayake ministar kudi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed ta ce akwai sharuɗa na yin amfani da wannan shawarar da IMF ta bayar wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aika mana da rahoton
kwamitin kula da kasafin kudi a majalisar dattawa karkashin jagorancin sanata Adeola Olamilekan Solomon ya ce kudirin kasafin kudi na shekara 2022 ya kunshi tallafin man fetur amma babu wani tanadi na tallafin sufurin da ake shirin yi na naira 5,000 ga wasu ƴan Najeriya su miliyan 40 wanda zai kai naira trillion 2.4 a duk shekara
this budget we are considering contains subsidies and how do we raise this money to pay the young Nigeria
Olamilekan ya ce in har za a bada irin wannan tallafi to sai an aika da takarda zuwa majalisar kasa don ganin yadda zai yi a bawa ƴan Najeriya su miliyan 40 alawus din sufuri amma ga kwararre a fannin tattalin arziki Abubakar Ali yana ganin akwai abin dubawa a wannan yunkurin bada tallafin kuɗin sufurin
kai ina wani irin abubuwa za a yi amfani da shi a bada wannan kudaden nan kada manta fa a cikin wannan halin nan da ake ciki na covid ba manta da gaggawa ba yara ba sa zuwa makaranta an waye gari an ce an ciyar da yara makaranta kudi biliyoyi saboda haka wannan ma in ba mai da hankali ba hanyar da zai bi kenan
shi kuwa tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta kasa Comrade Isa Tijani yayi tsokaci akan wannan batun
idan kun tuna gwamnatin tarayya ta ce ba za ta sake biyan tallafi akan man fetur ba ma'ana babu tallafi saboda haka ne ma suka goge PPPRA cewar wato babu wani dan kasuwa da za a bari ya je ya sayo mai daga waje domin ya kara kudin akai to amma abun mamaki shine NNPC ita ce kadai take sayo man nan daga waje abun tambaya shine ina NNPC take samu kudin sayo wannan kaya
a wani mataki na mai da martani ministar kudi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed ta ce ba zai yiwu Najeriya ta ci gaba da biyan tallafi ba
Another wake-up call. It's like shaking everybody out of maybe the stupor that we're in.
Zainab ta ce, wannan matashi ya ce gare mu duka. Saboda haka gabanin shirin cire tallafin gaba ɗaya nan da tsakiyar shekara 2022, gwamnati tana kokari tare da abokan aikinta wajen rage zafin kan talakawa. Daya daga cikin hanyoyin rage zafin shine bada kuɗin mota na wata-wata 5,000 ga mutane miliyan 40 da suka cancanta a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla an gaishe ki Madina Dauda har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ta karshen labaran duniya.
Tsarin Somalia ta ayyana dokar ta baci yayin da fari ya yi barna a kashi 80 cikin 100 na kasar, lamarin da ya bar sama da mutane miliyan 2 da karancin abinci da ruwa. Prime Minister Somalia Mohamed Hussein Rabil, wanda ya ayyana dokar ta bacin ya buƙaci a ɗauki matakin gaggawa, ya ce ina kira ga dukkan 'yan kasar Somalia da suka haɗa da 'yan kasuwa da shugabannin addini da 'yan kasar mazauna ƙasashen waje da kuma abokan hulɗarsu. Da su taka rawa wajen taimakawa waɗanda bala'in yunwar ya shafa. Prime Minister ya ƙara da cewa lamarin yana da matuƙar muni kuma akwai buƙatar a mayar da martani cikin gaggawa. Badiyar Muallim Usman tana ɗaya daga cikin dubban 'yan Somalia makiyaya da suka rasa dabbobinsu a sakamakon tsananin farin, ta kuma yi gudun hijira zuwa garin Dabi da ke yankin Jubba da daga cikin yankuna da lamarin ya fi shafa. Kyalan waɗanda harin da aka kai a makarantar sakandaren Majority Stoneman Douglas da ke Parkland a jihar Florida ta Amurka sun sanar a ranar Litinin da ta gabata cewa sun cimma matsaya ta miliyoyin daloli tare da gwamnatin tarayya, inda suke zargin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta kasa dakatar da harbin duk da yake ta san manufar ɗan bindigar. An kashe mutane 17 da kuma raunata 17 a harbin, yayin da adadin kuɗin sasantawar ke cikin sirri. Jaridar Miami Herald ta rawaito cewa kuɗin dala miliyan 127.5 ne aka ba wa mutane 40 masu ƙara. Lawyer da ke jagorantar lauyoyin masu ƙara Christina Infante ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa abin alfahari ne wakiltar iyalan Parkland waɗanda suke cikin baƙin cikin da ba zai iya misaltuwa ba, inda suka sadaukar da kansu don duniya ta zama waje mai aminci. Ko da yake babu wani kudiri da zai iya dawo da abin da iyalan na Parkland suka rasa, wannan sulhu ya nuna muhimmin mataki na adalci.
Mai sauraro, shirin Manuniya na ci gaba da baiwa al'umma damar fadan albarkacin baki.
Karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa.
A shirin Manuniya, ƴan siyasar da suka fito daga bangare guda kan fito su ga duniya cewa babu wata magana yanki.
In ka ce zaka bani tunda Buhari ne gida ne a zaina zargin shi mun shu, to sai ya gama binne mu ke.
Su ko masu dafa da madafin iko cewa suke gazawar na baya ta sa aka kawo su kan mulki.
Idan ma ya manta, uwar iya ba za ta manta ba, domin saboda rashin tsaro ne ƴan Najeriya suka zabi shugaban Muhammadu Buhari.
Kai dai kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 safiya a cikin shirin na Manuniya.
Akai da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. Masu sauraro, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Mitoci 6625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya da haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu sai ku da gyara zama don ku saurari shirin domin iyali.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka ba roki ka tanta hoyi ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin neman hanyar magance yawan mace-macen aure a wannan shirin, wanda kuma zai kasance na ƙarshe a batutuwa da muka yi bibiya wannan shekara da nufin inganta zamantakewar iyali da ci gaban ƙasa. Wakilin mu Halima Abdulra'ub da ta jagoranci tattaunawar ta tambayi Maryam Lemu tasirin irin kwasa-kwasan da suka shirya domin ma'aurata da masu shirin aure, sai ta bayyana cewa
alhamdulillah response na mutane tunda muka yi launching kodin na 8 ga watan nan, mutane duk duniya suna ta ɗauka kodin din, kuma Allah ya bamu wisdom where muna cikin generation inda mutane za su iya shiga makaranta ba sai sun bar ɗakin su ba don wayan nan don internet. Duk din mutane ba sa using din shi yadda ya kamata, din ya zama abun karuwa, instead yana rage mu, yana diluting din mu, yana rage mana addini da al'adar mu. But shi yasa na yi shi online, so mutane duk inda suke a duniya za su iya ɗauki kodin nan. Kuma idan wani ya ce ban da kuɗin da zan iya ɗauka kostin, mun gode wa Allah mutane na ta using ɗin wannan sadakatun jariya ɗin su, sai kiga su ce ina sa in sponsor mutane 5, mutane 10 kostin na maryamlemu.com. kuma wanda ke ɗauka kostin yanzu su ma suna ba mu feedback. Akwai personality test da za ka ɗauka da zai taimake ka, ka fi sanin kanka. Kuma idan kai kana wanda za ka aura, ina ƙoƙari in ce mutane ku ɗauka tare, ita da wanda take son ta aura ku ɗauka tare, don kuna same page, don za ku iya samu kun kuka dauki personality test ku iya taimake ku ku fi sanin kanku sai ku gwada wa juna kin ga zai taimake su sanin kansu kafin ma su shiga aure in akwai abin da kuke zai dame ka ko kana da tambaya akai ka tambaya tun kafin ka shiga aure kaka ce bayan kayan aure ne zaka fara duk wannan so duk bincike komai da ya kamata duk abin da ku tambayi juna abin da ya kamata ku sani kan juna kafin ku ci zan shiga aure har mutum ci gaba da karatu ne yara nawa kuke son ku haifa ya ga ku raba kuɗi tun da dai mutulunci shine ya kamata ya biya komai dai na kula da yara kula da matan da sauransu amma kin ga yanzu aure da yawa mata na dauki nauyin da bai kamata su dauka ba kuma bai kamata ba in ba abin da kuka shirya da juna kafin ku yi aure bane to duk abubuwan nan na cikin abin da ya kamata ku yi discussing kafin ku shiga aure so da kada da na sani ɗan sani ya kama ku duk kuma wanda yake jin taurare mu yanzu da yake son ya yi sponsoring wani a aika mun message ta Facebook ne ko Instagram ne Maryam Lemo official in kuma email suke son su aika mun maryamlemo@gmail.com shikenan
masha Allah ya san albarka barka dan malama Maryam ta yi magana akan yadda iyaye ma suke zaman doya da manja tsakanin su a zaman aure to yara za su tashi su ga abin da suke su ma su kawo yaya duniya su a ci gaba a wannan turban da daman aka dora su ko za ka iya mana dan tsokaci akan iyaye ko zuba jari akan abin da zai taimaka wa mutane zaman aure
wato maganar rashin alayyan iyaye tun farko ai ba su ma da ilimin ne mafi yawan su kuma abin da ya fara sauka a musulunci shine ikra tukuna shine ya fara sauka a musulunci yi karatu saboda haka ke sanya a jawabin da nayi da ya gabata na ce to iyayen su ne ke da muhimmanci su kansu su shiga wannan kwasa-kwasan su kansu su nemi wannan ilimi da ilimi wani tabkeken ke kure wanda yake ya fi girman duniya sai ya ka ba ka iya girma ka ce ai kai ka san komai yana tafiya ne da ci gaban al'umma da ci gaba da rayuwar zamani a koyaushe ilimi na bunƙasa saboda haka yana da muhimmanci iyaye su baza ba su nemi ilimi tukunna kamar su tunanin cewa eh ai za su ba ƴaƴan nasu tarbiyya ko za su ba ƴaƴan nasu ilimi ko ba su za su ba ƴaƴan nasu halayya inda ake baro su kenan duk gini wanda yake foundation din shi na tubalin toka ne bayan da za a yi gina hayar ginin bere a sama da shi kabin dai inda muke faduwa kenan tun farko iyayen kansu tun farko ana zama ne kawai na al'ada ba wai zama ne na addini ba to saboda haka su tashi tsaye su nemi ilimi idan suka tashi suka nemi ilimi za su fahimci inda suka bar hanya dan a baya sannan sai su koma wurin su yi gyara su yi jadawali su tsaftace yadda abubuwa suke kuma su zan cewa suna da nauyi a matsayin su na shugabanni shugabanni na da shekaru shugabanni na komai suna da nauyi sun ya kamata su shiga gaba wajen tsaftace tarbiyya wanda take tattare da al'ummar kuma tarbiyya ta tsaftace ta fara ne daga gyara zamantakewa aure saboda shi aure shi ne rumfa wanda ita take kankaso al'ummomi suke fitowa su ba zama cikin duniya su je su cin su kan kansu su je a ci gaba da wasu abunan duk wata hulɗa da ka gani a duniya mu'amala ce ta kasuwanci mu'amala ce ta shugabanci ko ta siyasa mu'amala ce ta neman ilimi mu'amala ce ta tafiye-tafiye ko ma menene ta samu tushen ta daga aure ne labarin aure da halayyar iyaye da halayyar turba wanda aka sanya masa aurata ita ce take gina nagartar irin tsarin fannin ci gaba wanda al'umma za su tunkara a rayuwarsu saboda haka yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske a koyaushe su kansu iyayen tukuna su ya kamata a fara ba ilimi duk wani wanda yake kana so ka aurar da shi wani halin namiji ne ko mace shekara ɗaya shekara biyu kafin nan ka shigar da su irin wannan kwasa-kwasan ka shigar da su kuma kai kokarin hada su da wadansu wadanda suke su da fahimta sosai suna da wayewa akan nauyin da ke tattare a musulunci na hidimar aure su kasance suna cuɗanya da su suna zama kusa da su su rika fahimtar wasu abubuwa daban-daban kuma kamar yadda muka bayani da ni da ita malama Maryam yana da muhimmanci a zurfafa bincike sosai a gani al'adar mu da tarbiyyar mu da halayyar mu sun yi daidai idan ba su yi ba a san kokarin abin da za a yi a cikin gibi din wanda yake zamantakewa za ta iya zuwa daidai da fahimta da sauransu kuma a bincike su kansu musamman maza halayyar da yake nuna da sauransu yana shirye ya iya aiwatar da irin wannan tsarin rayuwa in ta zo gidan shi ko ko yana bigi bagiro ne kawai yana yin abubuwa ne wanda yake dan kawai ya samu yin nasara akan amince ta san cewa ta san shi wanda yake wannan maganan abin da shi bare ka faɗa wallahi nayi murna sosai kuma yadda nake Allah ya bashi na ga Allah ya mashi albarka muna buƙatar maza da yawa su yi irin wannan magana din mata suna magana da juna suna gyara juna kafin su yi aure even though akwai kuskure da yawa but ba mu jin maza suna
irin wannan magana Allah baka lada abinda ni nake shi ne ina counseling mutane cikin aure da ina ba da shawaran da wanda yake son yayi aure ya sani kafin ya shiga auren nan sai ta ya su sanin duk abin da ya kamata su sani daga abinda Allah ke bukata daga gurin mu kafin mu shiga aure da abinda za mu yi mu yi bincike ne matan mu take so daga gurin mu mi mijin mu ke so daga gurin mu a cikin aure da zai kawo zaman lafiya yadda nake shekara 6 da ni da mijina na wallahi ba kyau amma kuma mun shirya da juna tun kafin mu aure yace Maryam ba za mu samu yara ba sai mun gama shirya mun san juna mun zauna lafiya sai mu kawo yaro dan mai dan ba mu san su ga abin da bai kamata ba shawara na iyaye su yi kokari su taimaki yaran su ga wadi su tabbata sun nemi wanda auren su na yi yadda ya kamata suna tafiya yadda ya kamata su ce wani da Allah ba su shawara ko su karan kansu wasu ba zaman lafiya suke a gidan su ba to me za su koya ma yaran su
babu gurguje maganan karshe shawara
shawara na karshe kuma shawara da take muhimmanci wato sadarwa tsakanin ma'aurata shine mafi muhimmanci alƙali wanda yake zai rika tince matsala duk a lokacin da abu ya taso ku rika sadarwa tsakanin ku kar ku yadda wani na waje ya zama shine zai rika sadarwa ko kuma zai rika tincewa amma sadarwa ta zama tsakani da Allah da ga zuciya an riga an fito a fito a fata gaskiya kuma in an yafe ya zama yafewa na har abada ba a yafe a rika kuma zakulo magana akai akai ana lokaci kaza kin yi kaza lokaci kaza ta yi kaza wannan duk bai kamata ba a rika samu ana fahimtar juna a duk lokacin da abu ya taho kar ka dau mataki sai ka bincika sai kuma ya sake dauki zargi ta kin bincika kuma duk matakin da ya kamata a rika hada kai a rika daukar juna a matsayin kawaye kuma amintattu kuma ɗan uwa kuma abokai ki zama babu wata a duniyar nan mafi kusa da ke kamar shi shi kuma ya zama ba wani a duniyar nan mafi kusa da shi kamar ta wajen yin shawara wajen tsare-tsaren abubuwan da za a yi wajen tattalin arziki wajen bayyana samu da bayyana rashi da kuma wajen bayyana farin ciki da bayyana bacin rai to idan aka fito zuciya ta zama daya ta binci ta zama daya ana musayar bayanai ana kuma cuɗanya juna a kodayaushe ana tuntuɓa ana yin komai tare kamar yadda ta bada misali da yi ta da gidanka biznillah nasara da alheri shine zai biyo tattare da zaman ku kuma daga ƙarshe albarka ita za ta biyo albarka ta aihuwa albarka ta kwanciyar hankali albarka ta zaman lafiya to ina fatan haka ina fatan kuma mu samu da yawa waɗanda suke irin wannan baiwar Allah
abin da ya sauka kenan a yau idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu waiwayi waɗansu daga cikin batutuwa da wannan shirin ya haska fitila a wannan shekara mai karewa muna godiya ta musamman ga bakin namu barista mai nasara kogo faskari da malama Maryam Lemo da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma wakilinmu Halima Abdulra'uf da ta tattauna da su yanzu a madadin su duka da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muka gabatar a wannan shekara a shafin mu na internet idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
ai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke
to madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu ga Muhammad Hafiz da labarai a takaice
jiya Laraba wasu yanci ranar 31 sun nure a cikin ruwa bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su yayin da suke kokarin tsallakawa daga Faransa zuwa Burtaniya ministan cikin gida na Faransa Gerald Darmanin ya ce mutane 34 suke cikin kwale-kwalen an ceto biyu sannan ɗaya ya bata a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters lamarin da shine mafi muni a tarihin da ya rutsa da yanci ranar tsakanin kasashen biyu Darmanin ya ce waɗanda suka tsira suna fama da ciwo da matsanancin sanyi ya haifar sai dai babu wani bayani nan take inda yanci ranin suka fito jiya Laraba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi barazanar saka takunkumi kan masu zagon ƙasa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar Libya da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan Disamba mai zuwa kwamitin mai wakilai 15 ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kwamitin sulhu yana sane da ɗaiɗaikun mutane ko ƙungiyoyi waɗanda ke barazana ga zaman lafiya kwanciyar hankali da tsaron Libya ko yin katsalandan ko kuma kawo cikas ga nasarar koma turbar demokuraɗiyya da ya haɗa da kawo cikas ko makarƙashiya a zaben kuma za a iya sanya musu takunkumi yayin da rikicin da aka kwashe shekara guda ana yi ke ƙara yawaita a arewacin ƙasar Habasha hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar Human Rights Watch da sauran kungiyoyi sun kare yin kira da su dakatar da cin zarafi da kuma bada damar isar da agajin gaggawa ga miliyoyin fararen hula da ke cikin hadari. A halin da ake ciki, mutanen da fadan da ake gwabzawa ya raba da mahallansa a yankin gabashin Amhara sun ce bayan tashin hankali da ake fama da shi yanzu, su ma suna fama da yunwa da kuma karancin muhimman kayan kiwon lafiya da ake bukata.
To masu sauraro, anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayani gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni, da injiniyan mu ne yau sai ce taku Idda Suleiman Yaro da mu shirya muku gabatar. Nake muku fatan alheri, huta lafiya. Ma'assalam.